Daude.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kuna nan lahiya da wannan yammacin Laraba 17 ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com har wa yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yammai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fagi,
Usman Ahmad Kabara,
tare da Halima Jumrau.
A zauren matasa na shirin nan na yau da gobe, shirin matasa, wakilan makiyaya da manoma da mata da matasan kasar Jamhuriyar Niger sun fada wa gwamnatin Niger yadda suke so ta sarrafa ayyuka da dubban daruruwan miliyoyin sefa din da ta samu tallafi daga hukumar MCC ta nan Amurka. A ƙarshen muhawarar da suka yi, sun ƙara jaddadawa gwamnatin Niger wasu ɗabi'unta da dole ne ta canza su.
Mun rage kawo a wasu abubuwa daga waje
kowace shekara miliyar 25 musai garin madara.
Dole ne sai an waye ma mata kai.
Matasa sun yi son sana'a kwaya, matasa na son take yanke.
To a daidai lokacin da 'yan kasar Niger ke cikin jin daɗin labarin samun waɗannan maƙudan kuɗaɗe waɗanda har da mata na da babban kaso a ciki, sai kuma ga wani labarin ɓacin rai na halin ha'ula inda matan Niger ke ciki a ƙasar Saudiya. To yaya ma aka yi ne har matan nan na ƙasar Niger suka samu kansu a Saudiya?
Da hannun gwamnati, wasu mutane suna kwatanta ma mata su kawo takardunsu a kai su ƙasar Makka, ƙasar Saudiya, su tafi su yi ayyuka ba cikin garin Yamai kaɗai ba, har cikin shahohi na ƙasa duka.
Za ku ji yadda ɗaya daga cikin matan na ƙasar Nijar a Saudiya cikin kuka take bayani da bakinta. Nasiru Sidu, shugaban ƙungiyar muryar talaka a ƙasar Nijar baki ɗaya, shi ma ya yi bayani kan halin da matan suke ciki a ƙasar Saudiya. Ɗan Iyama yau labarin shi akan matan ne na ƙasar Nijar da suke Saudiya. Da ma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da kuma Twitter, ku dai yiwo mu kawai a cikin shirin yau da gobe.
To da farko a zauren matasa ga ƙarshen muhawara daga VOA Africa Yamai, wadda Yusuf Abdullahi ya jagoranta akan ayyukan da makiyaya da manoma da matasa da mata ke son ganin gwamnatin Niger ta yi musu da dubban ɗaruruwan miliyoyin sefa da hukumar MCC ta Amurka ta bayar domin su.
Almasir, shin ta wace hanya kake ganin su waɗanda mazauna karkara za su iya su sayar da abubuwan da suke sarrafawa?
Mu abin da muka so kuma zan bisa gare shi, ya zamanto ɗan karkara manoma da maka kaman sun sake rayuwarsu. Menene sakarsu? Yau masara, madara da wasu abubuwan abinci abinci da yawa daga ƙasashen waje suka zo. Daga nan ga Benin masara, Burkina masara, madara daga ƙasashen waje. A lokacin alhali muna da dabba, muna da wurare na bunƙasa noma. Kenan wannan MCC kin ya zai kawo muna magance wannan matsala, ya zamanto mun rage kawo a wasu abubuwa daga ƙasashe daga waje. Kuma mun cikin ƙasa mutane mu masu kiyo da noma kayan su suna kai su ƙasashen waje su samu plus-value, kaman su samu albarkacin wani abu. Paske ƙasa an ba ta exportation, ba ta kai kayan ta waje tana saidawa tana dawowa. Kenan hali yanzu tana cikin matsala. Yau wannan MCC kenan ya zai bunƙasa mana karkara kin tare da ƙaran karkara da ra'ayinsu, kuma da ra'ayinsu da manoma da ra'ayinsu, kuma mu rage importation na wasu abubuwa. Biskai kasa tank a ce abinci da zaka ci ba kai kai shi ba cikin ƙasa ka ba. Kenan har yanzu
akwai matsala.
Bala,
nagode Almasir. Amadu, ni za ku yi na ganin cewa kun sa ido kuɗaɗen da aka ce an keɓe a ɓangaren kiwo ɗin kuɗaɗen su shiga ɓangaren na kiwo.
To shi ne ai na Malam Bahari da ya ce ba garan-garan ba taimai. Ka san wannan yanzu irin wannan matsala ta zama rigar zamani. Duk kasashen bakaken mutane yanzu akwai wuya a ce ga kudade da an kebe ayi aiki kaza, kuma waɗannan kudade ayi shi ayi aiki bisa ka'ida ko bisa wannan ba ya karamin matsala ce ba. Amma yanzu na da magara ne ke kan maje tawaye wannan takardu don shi ne su American tun ana tsara wannan aiki tare da mu aka tafiyar da wannan aiki. Kenan gaskiya wannan takardu mun san abin da suka kumta ciki, mun san abubuwa mu ma mun ba da namu nazari namu lisahi namu menene ciki. Misali ga wannan lokaci mun kai koke tun lokacin an ka rubuta ciki, kana gani yanzu ko wace shekara sai mun hidda tsaban kuɗi miliyar 25 mu sai nono kasashen waje wanga nono na garin madara. Wannan shi ba kunya bane, muna da saniya daya biyu har miliyan 37 bisa she dabobi har miliyan 40 a kida daya biyu kuma a ci a nono wani wuri muka mu dauki wadanga kuɗi mu je hasu waje. Alhali ko kaga yanzu ba ga dama na muke ba, yanzu duk inda ka biya cikin Niger imma nono na wanka da ka kaso kana samu. Misali in ka ta yanzu azaukin nan duka dole sai ba su san wanda za su yi da shi, ba su inda suka sarrafa shi, babu inda aka yi aje, dole sai an zudda. To kai kana da abun ga wani lokaci cikin wata shida Niger ko wanda irin nono ka kaso kana iya samu. Kenan cikin wata shida ga nono nan a zube ana an maida shi banza, sai kuma a shiga cikin wani lokaci cikin wata shida sai ai ta saye na pudir babu kuma an shiga saye. Ba ai dan nazari kadan a ce wanga lokaci wanga nono da muka samu da yawa mu sarrafa shi, in wancan lokaci ya shigo mu yi unhali da shi, shikenan yanzu mun yi shekara nawa ya gagara. Kenan duk cikin aza wannan inda adda nono da yawa war haka, in ai irin waɗannan ɗakunan nan na nono in an tarda inda duk aka kai kamar litir 1000 kaza a sa mota ta kewaya ta kwaso duka a kawo wani mai a shi hide kuma nan a sarrafa shi ai ta gari da shi, ba an ciwo kan wannan matsala ba.
Ta wuce hanya kike ganin su mata na karkara za su ci moriyar waɗannan kuɗaɗen
wanda kanshi bai waye ba, an ka zo an ka bashi abu. In ɗauki wani example kaɗan, ban so in kira ko wani gwamnati ya zo ya ɗauki shanu yayi ta bada ya ba mata shanun ga alhali ko inda an ka ɗauko su ciyaran cikin nan ko kaya ta soke su sai an yi musu allura, matan nan ba su gane da wannan ba. An ka zo an ka ba su shanun nan lalle don su tsaya ga kanun su su bunƙasa, tattalin arziki ya bunƙasa har cikin karkara an kai musu. Me kun ga tuntun da ba san yadda suka kama suka tallaye tattalin shanun nan, sai an ka tashi an ka waye gari sai abin ya zan banza. Kuma da ba su samu foro su san in sun maido kuɗin nan ana iya juya da su a ba waɗansu, sai an ka waye gari kowace an ka tambaya a shekara biyar kuma an ka ce mata saniya 250 a shekara biyar, kuma shanu ne lalle shanu ne na kirki, me abin entertainment kinsu na adda wuya. To kagan da ba a hore musu kai bisa antiricen kinna, ba a kwatamta musu zancen bond governance da wani AGR activity generatrice de revenue wanda suka tattalin arziki ya za su yi su samu riba su koma riba nan su yi aiki da ita su waye kai sun tsaya ga kansu sun zama masu arzikin kansu. Sai an ka waye gari yanzu wanda an ka tambayo bashi sai ya ce ai ba na wani abu ba na uban wannan ba na gwamnati na sun ce a zo a yi musu abin da aka yi musu. Sai yanzu batun shanu dole ne an ka bar zancen, to ya ƙasa za ta bunƙasa in mutane ilimin su bai waye ba? Dole ne sai an waye mu mata kai, an waye mata kai su zan incin su, in sun san incin su wanga kuɗi da an ka ce na mata ne lalle zai unhani matan karkara da matan birni.
Alkabir, a daidai lokacin da kake ba da shawarar cewa kamata yi a ba da ƙarfi ga abin da ya shafi horar da matasa, ana ganin cewa akwai wata matsala da matasa suke fama da ita ce cewa take a ce sun samu biyan bukata.
Abin da ake faɗi gaskiya ce. Misali zan baka jaha Agadez, in ka ɗauka matasa yau, matasa sun yi son sana'a ƙwaya, kuma matasan Agadez kashi yawanci suna da bindigogi, ba su son yau ka zo da wani abu ka tsaya kana musu wani dogon zance, ba su da wannan lokacin in ba abu na take yanke da za su baka kuɗi ba. In ka ɗauki jahohi da yawa da ba sai na zana su duk gaba ɗaya ba, gaskiya ce matasa na son take yanke. Misali zan baka a nan Yamai ma in ka ɗauki su waɗannan matasa maza da mata waɗanda ke hutowa ƙauyuka su zo nan suna nema su yi aiki na gidaje, za ka ga sun yi ido ne yanzu abin nasu ya wuce gona da iri ma. In ka ɗauki su masu tuwon ne da sun zo in ka ce ka ɗauke su aiki, abin da ke bakinsu na harko jika 20 zan mil za a biya su. kenan kaga neman sauki ne suke so to wannan matsaloli ne na gaske da shi wannan ba waye kai bane ka san cikin kasa akwai fanni iri-iri akwai abin da ana zuwa a sannu akwai kuma abin da dole sai an dauki sanda yanzu ita kasar Niger menene zai sa ta bunƙasa sai an yi horo na kwarai sai an dauki sanda an buga sanda domin girmama duk abin da aka tsara na tsari na ka'ida yanzu ita gwamnati ita ce ya kamata ta dauki sanda misali zan bada ita kasa in ka bada horo kasa kudi cikin fannin noma da kiwo ka bada horo akwai ilimi an yi noma an yi kiwo menene ya kamata a bude kamfanunnuka kamar yanda wannan ya bada na sarrafa abubuwa iri-iri kamfanunnuka na ilimin kimiya duk kasashen duniya China ne Amurka ne Turai ne duk da suka ci gaba sai da aka sa ƙarfi cikin ilimi cikin noma cikin kiwo sannan aka bude kamfanunnuka wanda ke sa ƙasa ta ci gaba
kamar yadda muka gaya muku a baya wasu matan Niger na cikin wani hali a ƙasar Saudiya yanzu haka wuya tayi wuya sun fara tura sakonnin muryoyin su zuwa gida Niger dan a san yadda za a yi a taimake su ga ɗaya daga cikin su cikin kuka
ni dai wallahi ina jiran ku ƴan uwana dan Allah ina jiran amma a ce yadda za a yi wallahi in ba haka ba in masu gida na suka sani cikin rayuwar su ka san kamar ni ke gaya muku rayuwar da nake to wallahi na shiga uku zama kamar an samu wanda zai aide ina wallahi na nuna kamin samu wanda zai aide ina wallahi na nuna kawai ku tandan da za a yi da ni amma har da ku ka suka sani kai tsaye ba ga tafiya ta ta zo ba kamar a ce gobe ko jibi ko kaza ko a ce rana kaza zan ta to wallahi na gana kurini na zama wallahi bakin cikin da halin da nake ciki ya fi mini na yanzu da nake ciki kan sun yi fuya gina sai shiga laki su ga wayata kuma suka ga wayata suka amshe ta na shiga uku ba zan samu kara labarin kowa ba kawai a ce da za a yi wallahi in suka san ina rawaya ma matsala ce za su aishe ta yanzu kai shiga uku kwata-kwata ba ni da labarin kowa kuwa bai da labari na
to game da waɗannan mata 'yan ƙasar Niger a Saudiya Halima ta tattauna da Nasiru Sedu shugaban ƙungiyar muryar talaka a ƙasar Niger baki ɗaya wanda ke gwagwarmaya na taimaka waɗannan 'yan mata ya fara ne da bayanin dalilin kafa ƙungiyar tasu da manufofinta da kuma irin ayyukan da ƙungiyar take yi wa al'umma
yau dai da shekara 7 da muka kafa wannan ƙungiya da muryar talaka mun lura da cewa talakawa suna fuskantar matsaloli da yawa cikin ƙasa dangance da fahimtar ni a incinsu ni a abubuwa wanda ya kamata a ce su kansansu sun yi domin ƙasa ta samu ta ci gaba to muna muka kafa wannan ƙungiya domin mu taimaka musu kansu ya waye ga irin rayuwa ta zaman duniya na yau su fahimci incinsu su fahimci demokradiyya domin talaka da shi aka girmama ƙasa kuma idan bai fahimci irin halayen da ya kamata shi ba abin bai yi muka kafa ta rere cikin duka jiha 8 na ƙasar Niger da wasu gundumomi waɗanda ƙananan gundumomi na ƙasa yanzu a takamaimai muna aiki cikin duka jihohi na Niger da komin waɗanda a cikin ƙasar Niger inda muka ɗauko rahoto muna bibin matsalolinsu talaka a takamaimai manoma da makiyaya da masu ƙananan ƙaramar sana'a idan suna da matsaloli ga shari'a muna kama musu kan suna wayewa inda inci nasu yake su samu su fito shi kuma abinda a inci na ƙasa su kuma su yi ka kamawa domin ƙasa ta samu ta ci gaba don babu ƙasar da aka girmama in ba da talaka ba talaka shi ne umar a bayan ta ƙasa shi ne aka iko saboda shi aka iko kuma in bai fahimci ikon ba kenan abin ba zai tafi da gaba don haka muka kawo wannan ƙungiya domin mu kawo ta mu gudunmuwa ga talakawa su kansu kuma ga ƙasa ma ta kamaimai saboda kowa ya samu ya san matsayin cikin ƙasa a samu a ci gaba da ayyukan ƙasa
to sai ga wata magana kuma game da waɗannan mata 'yan ƙasar jamhuriyar Niger waɗanda yanzu haka suna ƙasar Saudiya suna cikin wani hali na uquba tunda waɗannan mata sun fara aiko sakonnin muryoyinsu suna bayyana wa jama'a irin halin kuncin da suke ciki suna kururuwa suna ihu suna cewa a zo a taimake su a hidda su daga wannan hali da warin harko Malam Nasir yaya aka yi waɗannan mata suka samu kansu a ƙasar Saudiya da sunan aiki
to hakikanin gaskiya ƙasar Niger tana cikin kasashe matalauta na Afrika kamar yadda kowa sani kuma mutane suna neman wani di mafaka inda za su samu ingancin rayuwa inda ya tsara cikin kasarsu. To cikin wannan yanayi mun kawai sahiya yau da dan lokaci kadan muka gani da hannun gwamnati wasu mutane ba cikin garin ya mai kadai ba har cikin shahohi na kasa duka mutane sun ka kafa wani abu kaman wanda aka ce majari hujja suna kwatanta ma mata su kawo takardun su a kai su kasan Makka kasar Saudiya su tai su yi ayyuka domin su samu kudi ko su samu wasu abubuwa na tasirin rayuwa. To a lokacin nan muka ja hankalin gwamnati muka ce ma gwamnati a kiyaye ba a dauka yan kasa ana tura su cikin wata kasa babu wani takamaiman bincike ko bayani da an ka ba yan kasa. A lokacin da muka yi magana wani minista mai kula da wannan abun ya fito ya wani bayani wanda bai gamsar da mu ba mu yan kasa. Amma abin da yau hakikanin gaskiya ake ciki shine su kankansu waɗanda aka tura wa can yau kowa ji kukansu suka cewa ayyukan da aka sa su ayyuka na tagayyara ayyuka ne waɗanda sun ka fita hankali na dan adam ba a biyan su wani abu na kwarai kuma waɗanda sun ka kai su ma musamman da sun kai su ba su ƙara ganin su sai kaga musamman mata kankansu manya da yara suna cikin wahala suna koke-koke har suna neman ma yadda za su yi su komo gida alhali kuma babu hanyar da za a komo gida kaman in mutum ya tayi ya gwammace ma inda ya komo da ta yi mishi. To wannan abu ka gani ba yiwuwa a ce babu laihin gwamnati ciki don dan kasa ga hannun gwamnati yake rayuwar shi ga hannun gwamnati take ambasada na can waɗanda a can Makka ba su kula da komi ba su abin da aka yi ba abu ne an ka maida kaman na kasuwanci tsakanin mutane amma yanzu baka iya gane wa ka yin wani abu cikin wani abu sai dai ka ji kukan matan kawai suna ta yin kuka aka ce su kankansu mutanen Makka in an dauke ki aiki ana bugun matan ana aikin banza da su ana abubuwa wanda bai kamata ba duka da ayi ma rayuwar dan adam dan ya zaka neman abinci to ba haka aka yi ba kenan mu ga ganin mu yau tunda kukan ya zo ga kasa kuma gwamnati ta jiya ya kamata a ce gwamnati ta dauki matakin ne wanda za a dauka da gaugawa a tsaye da wannan abu ko a gyara abun a yi mai tsari a san wa an ka kai wuri kaza wurin aiki kamar yadda aka yi ko ina ko kuma gwamnati ta dauki matakin ne mutanen ga da an ka kai bayan Allah can aka so kamar yan kasuwa su yi sana'a da su a maido su cikin kasa su komo su dauki mutuncinsu su yi aiki na noma da kiwo wanda mun ka gada na nan ga su samu su ci da rayuwarsu tunda duk inda kake zaune Allah shi ne ke ci da mutum idan ka tashi tsaye za ka samu abin da za ka ci.
Malam Nasiru, me kungiyar muryar talaka za ta yi domin ta taimaka waɗannan mata tunda kungiyar muryar talaka ta ji kukan waɗannan mata?
Yanzu kamar yadda kuka kiraye ni haka na samu kira da yawa ga gidan radio na talabijin na nan cikin ƙasa wanda suka tambaye mu menene ya kamata mu yi da gaugawa. Yanzu insha Allah cikin satin nan gobe-gobe nan za mu rubuta ma minista mai kulawa da waɗannan abubuwan takarda na su fito a yi ma 'yan ƙasa bayani nina na 'yan Nijar mata waɗanda an ka aika can suke ciki tunda cikin demokradiyya muke talaka na da 'yanci a yi musu bayani. Mutane yau hankalinsu ya tashi 'yan uwansu na can an ce suna cikin matsala wasu ana wulakantarshe su wasu ba su da wurin kwana kuma alhali an kwatanta musu da wai kamar wata rayuwa ta samu wata ita nan. Kenan dole ne za mu rubuta mu gwamnati wasiƙa ya hito ya yi bayani a san halayen da ake ciki ta kamaimai. In ma mutane za a tadda su kai can ƙasar Makka su gani kakan da ake ciki tunda kaga ambasada ta Makka ba ta yi magana ba kuma nan minista na cikin gida da minista na afar etranger da minista na kula da yanayin afar sosial ba su ce komi ba. Kenan tilas ne gwamnati ya hito ya yi magana mutane hankalinsu ya kwanta ya san kuma ya faɗa mutane ta kamaimai nina na ya ka ƙoƙarin yi domin a kawo ƙarshen wanga abu tunda ɗan adam ba za a barin shi kamar dabba ba ko kamar shara shina wahala. Yau nauyi yara ta bisa wuyan gwamnati na 'yan ƙasar nan ko a gyara rayuwarsu can ko su komo cikin gida su yi rayuwa ta ƙwarai shi ne ya gina alheri mu duka. Kenan bayan kira da za mu yi za mu hitar da sanarwa kuma za mu yi gwagwarmaya za mu rubuta duk inda aka kare haƙƙin ɗan adam mutane su tashi tsaye su kama muna domin a samu haƙƙin waɗannan matan waɗanda a can ƙasar Makka suna wahala a samu a kiyaye tunda abun yanzu an fara da buge-buge ana bugun su ko ana korar su ko ana ba su kashi ana tagayar da su ba a san zuwa gaba ba abin ƙaƙa zai kasance. Kenan dole ne za mu ɗauki matsayin mu na ƙungiyoyi masu kare haƙƙin talaka masu kare haƙƙin ɗan adam mu ci lissa ma gwamnati ya ɗauki matakin ne a tsaye da wanga abun tunda tare da hannun gwamnati an kawara shi gwamnatin shi ya kamata ya sani za a yi a tsaye da wanga abu dole.
Yawwa, idan kuka yi iyakacin ƙoƙarinku gwamnati ta yi ci gaba da kama bakinta gum ta ƙi cewa komi kuma ta ƙi yin komi a kai me za ku yi?
Za mu neman shaidu na matan su kankan su mai kiran su mu samu shaidu daya biyu ko uku mu isar da ƙara a gaban kotu mai ƙara mutane waɗanda sun ka kai su in ma akwai hannun gwamnati a ciki lokacin za a gane kenan wa gwamnati ya ba inci na kan matan nan kuma wane yanayi aka musu kenan dole idan muka yi kira goben nan gwamnati bai komai ba aka kwana biyu za mu shigar da ƙara wurin kotu da hujjoji ingantacci na matan nan ana ganin za mu su kuma dole ƙasa ta dauki wannan yanayi tunda kun san yau cikin duniya duka an hana taka haƙin dan adam an hana irin waɗannan ayyuka masu zaman bauta ma ana kiransu ayyuka masu zaman bauta tunda mutum bai da inci ko guda babu ka kasarka kiluluwa dubu dubu kake da kasarka sai ai maka walakanci da an ga dama tunda an san baka da inda zaka zo kenan idan magana ba ta maido gwamnati bisa hanya bai dauki matakin ne za mu dauki matsayi mu shigar da ƙara domin mu samu haƙin waɗannan matan shaito ko kuma wahala da suka samu da fayayen Allah ya rabu
To a Facebook da Twitter mun yi tambaya cewa a ganin ku ya za a yi a kawo ƙarshen yadda ake diban mata daga ƙasashen Afirka ana kai su ƙasashen Larabawa suna aikin bauta ga amsoshin wasu daga cikin masu sauraron mu Assalamu alaikum yau da gobe hakika na ji dadin wannan maudu'i na ku na safarar matan Afirka zuwa kasashen Larabawa hadda na Turai ma magana gaskiya wannan aikin gwamnatocin mu na Afirka ne ya kamata su tashi tsaye akan wannan al'amari ganin yadda zaka ga yaran mu na Afirka yanzu mafi yawanci saboda talauci sun fi karfin iyayensu Allah shi kyauta amin sako daga Sani Dahiru Tudun Iya
Kabir Nasir Shema yace assalamu alaikum yau da gobe wallahi kun tabo abinda yake ci mun tuwa ƙwarya hanyar magance kai mata aikin bauta a kasashen Laraba da ma kasashen Turai ita ce gwamnatocin mu na Afirka su samawa mata tallafin yin sana'o'i na biyu a dauki mataki ga duk wanda aka kama ya kai wata mace kasashen in har an yi haka to za a iya kawo ƙarshen al'amarin
yau da gobe Ni dai ana wa ganin wannan duk laifin gwamnatocin kasashen mu na Afirka ne domin su ne ummul aba'isin duk wannan matsala a inda zaka ga mata masu jini a jiki ba su da yadda za su yi babu kudin kashewa babu aikin yi rikice-rikice ya raba su da mazajen su ta yaya ba za su tafi kasashen Larabawa ba domin samun rayuwa mai dadi da inganci A saboda haka kamata yayi gwamnatocin kasashen mu na Afirka su tabbatar sun samar da tsaro a kasashen mu inda kowa hankalinsa zai kwanta sannan kuma sai abinci domin sai an cika ciki ake samun damar yin duk abin da za a yi bugu da ƙari ya kamata gwamnatocin Afirka su sauye yadda ake gudanar da demokradiyyar Afirka domin yayi daidai da rayuwar ƴan Afirka yau da gobe ina tabbatar muku cewa idan gwamnatocin Afirka suka yi haka babu macen da za a samu wai da sunan ta tafi kasashen Larabawa don aikin bauta Daga ƙarshe nake fatan Allah ya shirya mana shugabannin mu na Afirka. Allah ya shirye mata masu zuwa bauta kasashen Larabawa. Mu ma Allah ya shirye mu baki daya. Amin. Dan darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sako daga Yusuf Mega mai Gombawa, jihar Gombe, tsakiyar Arewa maso gabas a Najeriya.
To sai sakon ƙarshe na shafin Facebook daga Haladu Muhammad Musa Bajoga. Yace na farko dai shine fadakar da iyaye da su kansu mata da ake safarar su sannan yi wa masu wannan safarar hukunci mai tsauri wanda ya hada da dauri a gidan kaso sannan kautata harkar ilimin mata kamar daukar nauyin karatun su kyauta tun daga primary har zuwa university wato jami'a kenan
sai kuma idan muka leka shafin Twitter @voahausa ni kam a gani na dai mata su kama sana'a inda suke dogara da kansu kuma su cire dogon buri a rayuwar su
@excellency2014 Yace at VOA Hausa mafita daya ce gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu su taimaka su horar da waɗannan mata sana'o'in hannu ta yadda za su dogara da kansu
@ahmad_bajoga yace @VOA Hausa a gaskiya ya kamata gwamnatocin kasashen su fidda wata doka mai tsanani akan duk wanda aka samu da hannu a cikin abun
@mgiyawa Yace @VOA Hausa, shugabannin kasashen mu na Afirka su tashi tsaye wajen taimakawa mata musamman zawarawa wajen ba su aikin yi wannan ne kawai mafita.
@usman_manika yace @VOA Hausa, ta hanyar jin tsoron Allah ga masu hannu da shuni da ma shugabanni da su tallafa musu jari ko ayyukan samun kuɗi don dogaro da kai.
Sai sakon ƙarshe na Twitter @jibrin2016 yace @VOA Hausa a nema musu aikin yi a kasar su
har mu ci gaba dole in karanto wannan. Abubakar Rabiu Dangoje ya ce gaskiya gwamnatin Niger ta zubar mana da mutunci amma ta duba ta gani. Masu saurare yanzu ga na'i kare ikon Allah da labarin dan iya.
Yau da wurwuri na je gidan dan iya cikin nishadi da gani na yace wai na'i karme mutane suka dauki kudi nace a ai kai ma dan iya kasan akan neme su ne kawai dan jin dadi shi yasa ma duk wanda ya tara su sai ka ga yana ta fadi dan iya ce da ka ta na'i karkar ka cika ni da kaudi kasan ziyara ta zuwa jamhuriyar Niger na shiga kurdi kurdi kuma babban dalili na maka wannan tambaya akan tasirin kudi shine yadda iyaye a kasar ke barin ƴaƴansu su yi aikin ta a wasu kasashe saboda rudi a Saudiya ma naji an ce haka yaran na Niger ke ayyukan wahala masu matukar radadi shi yasa nake ganin dole ne a yi wa iyaye da kuma gwamnatin kasar ta Niger gargadi nace a lallai dan iya gaskiya makwabtan mu na Niger din nan na bukatar dauki musamman ganin masu irin wannan ganganci rayuwarsu fa suke sarerwa kawai da sunan neman kudi dan iya yace to ai wannan nema ainihin dalilin da yasa kaga abin yana ta ban mamaki domin taya ne mutun zai sayar da yancin shi ya koma bawa ta yadda zai dinga ayyukan wahala kamar wani jaki saboda aina ma ji muryar wata yarinyar dake irin wannan bautar zamani a Saudiya tana taraki kuma an ce iyayen yaran nan ne ke cusa su cikin wannan mummunan tafarki sannan ita kuma gwamnatin jamhuriyar ta Niger tana gani ta gaza daukan mataki ta bar ƴan kasar da hakkin su ke kanta suna ta gantali da galbaro kamar wasu tumaki sannan gashi ba da ma ƴan kasar su yi magana saboda an tauye musu ƴancin da zasu iya bude baki kai abin dai babu dadin ji babu dadin gani kamar wani wasan kokoyo ko kuma in ce labari irin na mafarki nace to in ko haka ne gaskiya dan iya ofishin jakadancin Niger na kasar ta Saudiya fa yayi bacci dan naji wasu ƴan kasar sun ce ai ofishin jakadancin na gani ake wannan zalunci saboda ba ma ya kula da kukan ƴan kasar na Niger dake cikin wannan kunci kaga dan Niger na bauta gidan Larabawan Saudiya da sunan neman na abinci kuma idan an sanar da ofishin jakadancin na Niger a Saudiya sai ya bige da dogon faransanci su kuma iyayen yaran saboda sabar ganganci jahilci koko in ce gidadanci su manta Allah ne mai raban arziki kuma shi yake barin mutun cikin talauci shi yasa ma suka gwammace su lalata rayuwar ƴaƴan nasu ta hanyar siyar musu da yanci duk ko da yake masanan duniya sun yi ittifakin cewa da asarar yanci galar rayuwa cikin talauci wato batun wulakanta yaran nan na Niger a kasashen duniya musamman ma dai kasar ta Saudiya sai mu ce gashi nan gwanin ban takeici dan iya yace to Allah dai ya sa tun kafin ma wannan lamari ya kara dumama mahukuntan jamhuriyar na Niger su dauki azama su yi gyaran gintsa wannan mummunan lamari tun daga kasa har sama saboda yanzu dai kam sun riga sun nuna halin ko in kula babu ko tantama su kuma iyayen yaran dake bautar da su a kasashen waje saboda tsabar kwalama sai su gane rayuwar ƴaƴansu ce kawai suke jefa ta cikin rigima saboda wahala kawai suke yi wajen yi wa wasu hidima kuma ba komai ke kawo wannan ba illa rashin godiya ga Allah da tsabar hadama don haka yanzu ya zama dole tun daga yaran da ke shan wannan bauta da iyayensu har da gwamnati su dawo su zauna don su yi nadama idan ko ba haka ba to su sani fa akan su ne duniya za ta yi ta gulma
to kun ji dan iya da labarin abin da ke faruwa a jamhuriyar Niger kuma idan Allah ya kai mu rajin ma'a ko za mu tattauna sosai akan wannan kuma muna da sauran muryoyin matan nan waɗanda watakila ma sai mun tankade mun rereye saboda ba duka za mu iya sawa ba dan kamar kin ga wannan shi Aliyu Guda wanda ya ji yace subhanallah wala wannan matar ta bani tausayi gaskiya ya kamata gwamnatin Niger ta gaggauta ta kai musu agaji
to Allah ya sa su
da fatan gwamnatin Niger kuma za ta dauki mataki saboda duk kasar da ta ci gaba kasar da ta ci gaba zuwa nan kasar America ne na san kasar da ta ci gaba zaki ga tana daukan ƴan kasanta da muhimmanci
mutum ɗaya sai ai ta nita
hatta cikin passport din ba America zaki ga abin da aka rubuta wanda ke dauke da wannan passport in yana bukatar taimako a taimaka mishi a duk inda yake dan me mu ƴan Afirka mu ba za mu kula da mutanen mu ba
sai mu bar su
ta ba saurare iyakacin shirin kenan a madadin kowa da kowa sai gobe idan Allah ya kai mu
Amar kana kiran kuma ta san yau da gobe shirin su